Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Numar da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji karshen babi na biyu na hirar gwamna Muhammad Abdullahi Abakar na jihar Bauchi da Aliyu Mustapha Sokoto kan batutuwa da dama, ciki har da batun yiwuwar kawo karshen gwamnatinsa. Kamar kowace ranar Laraba, Sarkilu Hashim Gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. Awwal Garba kuma zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta ɗauki alhakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter, inda ta ayyana cewa martani ne kan ƙasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kan ta ƙasar Syria a watan da ya gabata, wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daularta. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mujami'un da otel-otel ɗin inda wato mutane daga ƙasashen da suka yi galaba a kanta suke zaune. Kamar yadda ƙungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara, mafi akasarin mutanen da suka mutu 'yan ƙasar ta Sri Lanka ne, amma jami'ai sun ce aƙalla mutum 38 'yan ƙasashen waje ne waɗanda suka fito daga Burtaniya, Australia, Turkiya, Denmark, Holland, India, China da kuma Amurka. A jiya Talata, Prime Minister ƙasar ta Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ce mai yiwuwa har-haren na da alaƙa da ƙungiyar IS.
We certainly the security apparatus are on the view that there are 40.
Yace lalle jami'an tsaron mu sun ce akwai hannun wasu kungiyoyin kasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan. Saboda haka idan kungiyar IS ta dauki alhakin har-haren to zamu bibi lamarin a haka. Har-haren na Sri Lanka dai sun yi sanadin mutuwar mutum sama da 300, kana wasu 500 suka jikkata. Alƙalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazinjiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi. Duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata, wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru 10. Alƙalai 5 da suka fi yawa a kotun, mai alƙalai 9 sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda, inda suka kalubalanci matsayar da marasa rinjayen suka ɗauka, wacce ta nuna cewa saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin zai iya sa wato a hana mutum miliyan 600,500 shiga ƙidayar waɗanda mafi akasarinsu Hispaniyawa ne. Tuni dai manyan jami'an wasu jihohin Amurka irin su babbar Attorney General ɗin birnin New York Letitia James suka fara kalubalantar batun saka tambayar ɗan ƙasa a shirin ƙidayar wanda za a yi a watan Afrilun baɗi.
Fundamentally the census is a measure we use to deliver on one of our nation's core.
Tace ina ce maksudin yin ƙidayar shine a tabbatar da an yi adalci wajen cika alƙawarin mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa, wanda shine gishikin abin da muke alfahari da shi. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu mukalubalanci wannan tambaya da za a saka a ƙidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020. To sai dai ɗaya daga cikin alƙalan kotun, Chief Justice John Roberts, ya ce samun bayanai kan mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a Amurkan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar Masar da suka kada ƙuri'a a zaɓen raba gardama kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul ko akasin haka, sun amince da a yi kuskuremar wacce za ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar mulkar ƙasar har zuwa shekarar 2030. A jiya Talata, shugaban hukumar zaɓen ƙasar alƙali Lashin Ibrahim Suleiman Lashin ya bayyana sakamakon zaɓen raba gardamar. Ya ce masu kada ƙuri'a miliyan 27 daga cikin mutum miliyan 62 da suka cancanci yin zaɓe ne suka kada ƙuri'unsu, ko kuma kashi 44 cikin 100 kenan. Kashi 80 cikin waɗanda suka kada ƙuri'un sun amince a sauya kundin tsarin mulkin ƙasa. Jim kaɗan bayan ayyana sakamakon zaben ne shugaba Al-Sisi ya hau shafinsa na Twitter ya miƙa godiyarsa ga al'ummar ƙasar ta Masar, ya kwatanta su a matsayin waɗanda suka faraga da irin ƙalubalen da ke gaban ƙasar. Sai dai ɗan adawa sun zargi gwamnatin Al-Sisi da tirsasawa mutane su zaɓe ta, sannan sun zargi gwamnatin da raba kayayyakin abinci da bayar da motocin yin jigilar mutane zuwa rumfunan zaɓe. A cewar ɗan adawan, yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar zai tauye tagomashin burin da aka saka, wato aka yi kan juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin tsohon shugaba Hosni Mubarak a shekarar 2011. Masu zanga-zanga a Sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun ƙasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula, bayan da aka hamɓar da gwamnatin Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu, wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki.
Mahmud Lalo, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdul Qadir Abakar ya tattauna da Ali Mustapha Sokoto lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. A babi na ƙarshe na hirar, Ali Mustapha Sokoto ya dora daga inda yake tambayar sa cewa,
ya za a kwatanta nasarorin da ka samu a cikin waɗannan shekaru hudu da kai kana gonan banci da kuma ƙalubalen da ka furta, ya ka samu Bauchi, ya kake barin Bauchi?
To, hakikanin gaskiya dukkan ɗan jihar Bauchi mai tsoron Allah idan ya je ƙididdigar abin da muka yi, nasarorin da muka samu a cikin shekara hudun nan, wallahi tallahi ya san an taka rawa. Bayan mun samu jihar nan a cikin wani hali na kakani tayi, babu ababun haka muka rika ta tafiya. Na farko dai tukuna muka daidaita harkar gwamnati, na biyu muka daidaita harkar albashi wanda mun gaci wata hudu ba a biya albashi ba, kuma muka yi ta yunkurin yin ayyuka na cigaba a birane da ƙauyukan jihar Bauchi.
Ko da ka je ka shiga wannan matsayi na gwamna, nawa ka tara a cikin Bauchi a baitulmalin ta, nawa kuma za ka bar mata?
Wallahi tallahi babu sisin kobo a baitin wali.
Ko da kaje
lokacin nan hau babu sisin kobo. To kuma ainihin abin da yake gudana shine ita gwamnati dama ba abin burgiya bane ma ta cewaye ta tara, tunda indai har za a yi wa mutane aiki, shi kuɗi a amfaninsa a yi aiki da shi. Kuma a yanayin da muke ciki na lalacewar tattalin arziki, idan ka ɗebi kuɗi masu ɗimbin yawa ka je ka ajiye su ma, daga bisani in ka tashi za ka yi amfani da su, za ka tattacewa abinda da za su iya saya maka a lokacin da ka ajiye ɗin nan, a lokacin da ka zo ka buƙaci ka yi amfani da su kuma ba za su iya saya maka ba.
Amma dai akwai bambanci tsakanin halin baitulmalin Bauchi sadda ka je da kuma yanzu da za ka tafi, ko?
Babu mu ba mu ci wasu ba su suka na ɗaga hankali ba. Lokacin da muka zo mu mun gaji bashi wajen biliyan 125. Amma babu yadda za a yi yanzu a je a ce an gaji irin wannan bashi wanda mu ne muka ci a lokacin gwamnati.
Nawa ka ci a bashi?
Wanda ayyuka. Bashi banda wanda gwamnatin tarayya ta bamu wanda ake kira infrastructure na biliyan 10, wanda shi bashi ne mai sauki, za a biya shi a shekara 20, kuma ruwansa kashi ne kawai cikin 100, wanda jihohi 34 cikin 36 ɗin nan duka sun karɓi wannan bashi ɗin. Shi ne kawai bashi da muka ci.
Na ji abokan adawan kawai da za su karɓi gwamnati suna cewa kana nan kana ta ba da kwangiloli ba dare ba rana, kamar kana son ka kashe duk kuɗaɗen Bauchi kafin ka tafi.
Ai, abinda mutane suka jahilta shi ne hidima ce ta gwamnati wanda an fara ta. Abinda suke taɗi a kai shi ne kwangilolin hukumar nan mai kula da ilimin primary da ƙananan secondary, wanda tuntuni muka ba da kasanmu na wannan ayyuka, ita kuma gwamnatin tarayya ta ɗauko na ta kasa bayar. Kamar yadda na faɗa, aikin gwamnati ba a tsayawa. Doka ba ta son a samu wani gaba a cikin harkar gwamnati. Ba inda za a ce za a dakata yau saboda an ce an yi zaɓe, to sai a tsayar da gwamnati kawai, ba za a ci gaba da harkar gwamnati ba.
Amma ba wani bambanci tsakanin yadda kake ayyukan, ko da kai ne ka ci zaɓen, yadda kake ba da ayyuka yanzu haka za ka ci gaba da ba da su, ko kuma akwai bambanci?
Kamar yadda na faɗa, ni ne gwamna har ran 29 ga watan Mayu. Haka kundin tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa, ba wai ni ne ba.
Haka to me shirye-shiryen ka na gaba bayan ka ajiye gwamna, ka gama bayan ran 25 ga watan Mayu, me za a sa ran MA zai yi?
A dama ni lawyer ne mai zaman kansa kafin ma in shiga wannan hidima ta siyasa. Saboda haka zan ɗau ɗan lokaci in huta, in kuma tara tunani na wuri guda, tukunan zo in ci gaba da aiki na lawyer mai zaman kansa.
Amma akwai yiwuwar ka sake dawowa cikin hurumin siyasa da takar wani mukami nan gaba?
Wallahi wannan Allah ne kawai ya bar wa kansa sani. Kamar yadda nake cewa, a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bani matsayi na gwamnan jihar Bauchi, bai shawara da ni ba. Gaba ma kuma abin da zai yi da ni, wallahi ba zai shawara da ni ba. So na bar wa Allah subhanahu wataala sani.
Gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdulkadir Abakar kenan ke bayanin makomarsa da kuma ta jihar Bauchi. Kafin mu ci gaba ga wannan. Ta gaida marigayi tata, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijan makiyayi Alhaji Gambo da garan Dage birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin Bali a jihar Taraba da ake kira shi Aibu. Kun ji yadda makiyayen suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin Bali daga Sol, Garba Cede, ya ɗau belin waɗanda ake tuhuma da suka haɗa da madugun 'yan bangar shi Aibu Garbabi daga hannun 'yan sanda a Abuja. Tun belin dai shiru kake ji kan batun, duk ƙoƙarin da muka yi zuwa yanzu na samun Garba Cede ya ci tura. Amma mun yi dacen abokin aikin ɗan majalisar na bin wannan shiri. Mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Abdulrazak Namdas kan wannan lamari don sanin matakin da za a ɗauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri. Hatta ita kanta gwamnatin jihar Taraba mun yi ƙoƙarin jin ta bakinta kan yadda ake zargin 'yan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Yanzu dai ku biyo mu shiga majalisar wakilai.
Ina tare da Honorable Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya. Abdulrazak Namdas, me za ka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan wannan Fulani da suka je jihar Taraba har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikinsu, inda aka samu wani mutum Alhaji Nagandu wanda ake zargi da ya yi zalunci? Farko tukuna, me za ka ce kan wannan shirin da ka saurara?
To, na kullum na saurara wannan shiri ɗin, ba ma wannan kaɗai ba, wanda suka gabata ma ai mu da muna bi a matsayina na kakakin majalisa mai magana yawun majalisa. Ai, yana da kyau mu saurari wayannan, don akwai korofi da ya kamata mu mai magana kai mukan iya sa baki. Wannan ɗin ma na da aka yi, ina na sha bin maganganun da yake faruwa.
Abdulrazak Namdar, da ka saurari shirin, me ka fahimta wani yanzu me za ka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan, tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai, shi Honorable Garba Shede, wanda su waɗannan Fulani suka ba da labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su. Duk da mun yi ƙoƙari mu neme shi mu yi magana da shi, da sako da muka aika masa arewa ba mu samu zantawa da shi ba.
To gaskiya a yadda na ji Fulani suke magana, a kan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa, da kuma kaman an kwashi shanu da kuma yan banga ba. To da aka ɗauki belin su ya kamata a dawo da su, amma ya kai kusan shekara da wani abu ba gawan waya da aka ɗauki belin su ba. To don haka su suna ganin cewa wannan ɗan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai nedo da wayan nan. To wannan ni ban san ya aka yi ba, ban tabbatar ba ne da nake ji, dai kawai nake saurara a rediyo. In abun haka take, abun da nake son faɗa shi ne, na ɗaya ɗan majalisa zai so a matsayinta na wakilin mutanensa, in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau, shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen nan, in har abun da aka yi ɗin shi yana gani zai iya taimaka warware matsalar. Sai dai a doka nuna cewa in ka karbi belin mutane, to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli. To in gaskiya da yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba, mu ma a majalisa muna da abin da ake kira shi Committee on Public Petition. Muna da committee da yake karban korafin mutane, ko an maka zalunci a ma'aikatanka, ko a kotu, ko a ina, wanda kai gan an ci zarafinka ba maka adalci ba da sauransu, za ka iya kawo korafin ka rubuta ka kawo majalisa, ko a mu 'yan majalisa ma in mu ne muka yi wannan, za ka tana da dama ka kawo wannan korafin, kuma wannan committee za ta bincika, don tana da kusan karfi na kotu, amma ba wai ita kotu ba ne, amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita. Don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikkira sunan shi dan majalisan ba, za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da ya fi su, mu ma mu bincika, in an tarcewa shi ɗanmu ne yake da laifi, to za a ɗauki mataki a kai, in kuma shi yana da gaskiya za a ba su hakuri. Ni abin da na fahimta ke.
Wato Namdas, in ka kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi, bayan ma wato kwace shanu da ya shafi su waɗannan mutane, inda shi wannan dattijon yake ba da labari, 'yan banga sun riƙa tsoma shi a ruwa sai ya fita daga hankalinsa, sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba. Wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu aka kama su har aka kawo su Abuja, amma aka ɗauki belinsu, me za ka ce kan wannan?
To na farko dai mu yi maganar 'yan banga. To mu fa 'yan banga ba abu, akwai su mahurumin da suke da shi, akwai abin da kuma ba tasu ba ne, wani bincike na police ne, wani ba nasu ba. In su ma suna wuce hurumin su suna yi abin da ba daidai ba, to wannan ma ya kamata duba ido a kai. Nakan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuri a kan 'yan banga har mun samu an amince da shi an kai, amma dai ina ga shugaban kasa yanzu bai sa hannu a kai ba, don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar zamanto kamar su alkalai da sauransu, wannan ba tasu ba ne. Amma in akwai abin da aka yi da ba daidai ba, dole ne kai da ka ɗauki daman ka ɗauki belin mutane, an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan, dole ne kai za ka kawo mutane. To amma in abu ya shi yasa na ce in abin da aka yi ba daidai ba, to dole sai an kawo mana mu ma mun yi bincike mun tabbatar wa ke da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa. Don ba abu ne wanda ni tunda na ji kamar zargi ne, ba tabbatarwa za ka yi ba, sai ka ji kuma kukun neme shi a waya ba ku same shi ba, ko rubuta masa text bai maido da shi ba, to ba mu ji nashi bakin ba, kar yanzu in yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba. Amma in haka ne to dama akwai matsala, amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da damuwa sai su zo majalisa.
Yawwa, to Abdulrazak Namdas ka ma tuna min na san kun yanke, na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan 'yan banga da aka kudirin doka aka amince da su duk da kace shi shugaba Muhammadu Buhari bai kai ga sa hannu ba. Shin menene zaka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya ba su in aka amince da su?
To mu dai muna ganin cewa yadda yafi banga suke ayyukan su yana da kyau, amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba. Su ya kamata sanannu ne, mu doka ta amince da su, duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi, kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala. Kuma mu an nuna cewa wayannan ayyukan da za su yi iri kanana kanana laifuka ne, in ko sun kama mutum za su kai shugaban hukuma, ba wai su za su dauki takanar takano su kama mutum kuma su kamar su ne alkalai su mishi shari'a su ba daidai bane wannan. To wannan mu abin da muka aikata kenan, don su zama to su hukuma ta yadda da su kafin nan ma a wuce a yi su ci gaba da ayyukan su. Ni abin da zan iya tuna da wannan.
Wato in ka kula Abdulrazak nan da su ƴan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane, an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a, alkali ne ke da yancin yi masa hukunci, amma kafin ma mutum ya kai gaban alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma ne, akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma daukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi. Mai majalisa take tunani kan irin wannan mataki ko in ce matsayi da ƴan banga suka daura kansu a Najeriya?
To wannan kan cikin akwai laifi ba daidai bane, don ko police da aka bashi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution da Turanci ake cewa, ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba, ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu, lalle ma kai kana dan bangan da ma har yanzu dokan kama ba sa hannu ba lalle ka ce zaka hukunta wani, wannan ba wanda ya baka wannan hurumi, kuma mu amince a sanin cewa mu ma mun ji wayannan korafe-korafe ne, muka kokari mu yi doka akan maganan ƴan banga.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar, ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa saƙon gayyata za mu kawo muku dai yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalai Kaya, ni Sarfila Hashin Guman lake cewa mu kasance lafiya.
To gaishe ka, yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar L'Histoire, anda babban labarin take nuni da cewar kungiyar haɗin kan Turai sun fara tirsasawa shugaba biya kan yanda yake musgunawa ƴan adawan ƙasar a yayin da ba su da bakin faɗa aji akan demokradiyyar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar L'Avenir, anda ita ma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar Musta Biya ya samu afuwa daga gwamnatin Amurka da kungiyar haɗin kan Turai kan matsalar da yake fama da shi musamman ma a bangaren ƴan awaren ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Republic, anda ita kuma ta rawaito mana cewar shugaban majalisar dattawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Inyan Jifindi ya mayarwa majalisar haɗin kan Turai da martani cewar ƙasar Kamaru tana da ƴancin kanta. Jaridar Pilkam kuma ita ma ta fayyace mana cewar yanda ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Atanga Ji yake gargaɗin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta Maurice Kamto MRC cewar da su yi hattara kar su gudanar da wani gangami a faɗin ƙasar wanda duk aka cafke shi yana bore ko kuma hada wani taro ba bisa ka'ida ba zai fuskanci fushin gwamnatin ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan Asanciyar, anda ita kuma ta ce gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta yi wa kungiyar haɗin kan Turai kunnen uwar shegu wajen yanda suke buƙatan shigowa ƙasar Kamaru domin bincike a ɓangaren ƴan aware. Jaridar Media kuma ta gulmata mana cewar wani ɗan bindiga daɗi ya harbe jami'in tsaro na yan sanda har kiyoma a birnin Boya a bangaren yan awaren kasar sai kuma jaridan Quotidien anda ita kuma ta bayyana mana cewar ministan cikin gida na kasar Kamaru ya bayyana wa bangaren shari'ar kasar dalilan da yasa aka tanka da kiyayen jagoran yan adawun kasar Maurice Kamto cikin gidan yari a birnin Yaounde sai kuma jaridan Independent anda ita kuma cewa ta yi kasar Faransa tana bukatar dan shugaba Biya Frank Biya ya gaji kujeran mahaifinsa wanda yanzu haka wannan magana suke yawo a shafukan sada zumunta na zamani zamu garkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin ta ta nuna mana cewa yauran da suka rage na Boko Haram sun halaka mutum goma a garin Sangalate dake kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
na kira ga ina jira mu sauraron Allah shugaban kasar Najeriya duk abin da ake yayi shugaban sojojin Najeriya dan arewa ministan tsaro dan arewa duk wani mukami da ake son a bada ya bada a arewa to shi zai yi yaki kun wanda ke ba har Muhammad Buhari ba abin da ya arewa to bai adalci ba makiyan Allah ne Kadija ne jagalta Bauchi har ya jiragen kasa har ya motoci kamfanin shinkafa sashen abubuwa dai ga sunan kudarar ba su wanda ke an kai a arewacin Najeriya
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin doren jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu cewa gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta gaza a yaki da take da ƴan ta'adda a jihar Zamfara Kaduna da wasu jihohin arewa to hakika gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta yi iya kokarin ta game da yaki da waɗannan azzalumai kuma tana kan yaki da su kuma duk mutumin da ido bi irin kayan yaki da gwamnatin Najeriya take shigowa da shi domin kawo ƙarshen wannan abu to hakika ba zai kushe gwamnatin janar Muhammadu Buhari ba kuma ina so ne kira ga al'ummar jihohin da suke fama da wannan matsala aikin yaki na shukuru da ƴan ta'adda yaki ne mai wahala gaske
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya al'ummar Najeriya musamman na arewaci musamman al'ummar Zamfara Benue Plateau Kaduna da arewa maso gabashin Najeriya ya kamata mu san cewa komai zafi maganin sa Allah masu garkuwa da mutane a ji tsoron Allah haka kuma jami'an tsaron Najeriya a bi doka a mutunta haƙƙin bil'adama ya kamata ku san cewa bakin bindiga baya kawo zaman lafiya
to yanzu kuma ga mahudda labaran duniya amman fa a taƙaice
alƙalan kotun ƙolin Amurka masu ra'ayin bazanje waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru goma alƙalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alƙalai tara sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda kusan kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar Masar da suka kada ƙuri'a a zaɓen raba gardama kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul ko akasin haka sun amince da a yi kuskuremar wacce za ta bai wa shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar mulkar ƙasar har zuwa shekarar 2030 a jiya talata shugaban hukumar zaben ƙasar alƙali Lashin Ibrahim Suleiman Lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gardamar wanda aka kwashe kwanaki uku ana yi masu zanga-zanga a Sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun ƙasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hambarar da gwamnatin Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki
to nan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Dara Sani ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.